Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an nuna lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabanta rajistar ɗayan jam'iyyar APC a Najeriya ya kankama bayan adawa da a farko aka samu daga wasu masu faɗa a jam'iyyar. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar bada lamuni ta duniya wato IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya ta ƙara kuɗaɗen harajinta na VAT daga kashi 7.5 cikin 100 zuwa kashi 10 cikin 100. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Lauyoyin Donald Trump sun fara zaman kare tsohon shugaban na Amurka a shari'ar tsige shekaru na biyu. Ana sa ran za su yi muhawara kan cewa bai da hannu a mummunan farmakin da wasu masu tarzoma suka kai akan ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata. Kuma tunda ya sauka daga kan mulki, yin shari'a a kansa ya sabawa kundin tsarin mulki. Ana sa ran lauyoyin Trump za su ja hankalin sanatoci 'yan Republican ta yarda da muhawarar da 'yan Democrat suka gabatar cewa tashin hankalin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar ya sabawa doka kuma lamarin bai dace ba. Amma kuma tsohon shugaban bai taka rawa wajen tanzara tarzomar ba. A baya lauyoyin sun ce kwana ɗaya tak suke bukata su gabatar da hujjojin kare Trump ɗin a gaban majalisar dattawan ƙasar duk da cewa an ba su sa'o'i 16 cikin kwanaki biyu. Zaman lauyoyin na zuwa ne bayan kwanaki biyu 'yan majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat na gabatar da hujjoji da suka alakanta maganganun da Trump ya yi a lokacin wani gangami a ranar 6 ga watan Janairu da matakin da wasu masu tada ƙayar baya suka ɗauka na mamaye ginin majalisar dokokin ƙasar jim kaɗan bayan da suka yi yunkurin hana azartar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne amma ba tare da 'yan kallo ba. Maimakon mora zuwa kallon wasan, masoyan wasan tennis da miliyoyin jama'a da ke zama jihar Victoria na ƙarƙashin dokar kulle ta kwanaki biyar biyo bayan ɓarkewar cutar coronavirus da aka samu a wani otel da aka killace a Melbourne, babban birnin Victoria. 'Yan wasan tennis na a matsayin masu muhimman ayyuka a ƙasar. Kasar Jamus kuma za ta hana tafiye-tafiye a yankunan kasar da ke bakin iyakar Czech Republic da Tyrol na kasar Austria saboda damuwar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a wuraren biyu. Ranar Lahadi dokar za ta fara aiki. A kasar Brazil kuwa wasu masu bisharar mission sun fadawa mazauna wasu ƙauyuka cewa rigakafin COVID-19 bai da kyau a gare su. Abin da ya sa mazauna wani ƙauye suka ɗauki kwari da baka don yaƙar ma'aikatan lafiyar da suka je da shirin yi wa 'yan yankin rigakafi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ƙasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda 4 a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin ƙasar. Harin na cikin dare a kudancin Waziristan aka kai shi a kusa da iyakar ƙasar da Afghanistan a cewar wata sanarwar sojoji. Sanarwar ta ƙara da cewa dakaran Pakistan sun maida martani nan take har suka kashe mahara 4. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai haram. Dama dai gundumar ta yi suna a matsayin maɓoyar ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayin TTP a baya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya caccaki ayyukan majalisar ministocinsa har ya kori wani babban jami'i a fannin tattalin arzikin ƙasar da ya naɗa wata ɗaya da ya gabata. Yana mai cewa sun gaza fito da sabbin shawarwari da za su taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare. Rahoton da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka fidda a yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da mulkin Kim na tsawon shekara 9 ke fuskantar tsatsauran yanayi. hanyar diplomasiyar da yayi fatan za ta taimaka wajen dage takunkumin da Amurka ta sa aka sanya wa kasar akan shirin makaman nukiliyar ta. Har yanzu ba a samu wani ci gaba ba, ga kuma annobar coronavirus da ta haddasa rufe iyakoki da kuma bala'in da yayi sanadiyar lalacewar amfanin gona a shekarar da ta gabata sun kara zafafa tabarbarewar tattalin arzikin kasar. Rufe iyakoki da aka yi ya sa cinikayya tsakanin kasar da China, kasar da ta fi taimakawa tattalin arzikin Koriya ta Arewa, ya ragu da kashi 75 cikin 100 cikin wata goma a shekara daya.
To a gaida Maryam Dauda wanda ta karanta mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma bari mu shiga cikin rahotannin mu. Sabunta rajistar ƴaƴan jam'iyyar APC a Najeriya ya kankama bayan adawa da a farko aka samu daga wasu masu fada aji a jam'iyyar. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa dauke da rahoton.
Tun farko dai Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda ya rajista a daura ya ce lalle wannan tsarin shina da muhimmancin gaske ga jam'iyyar, domin za ta haranta tsarin na dauki dora da ake yi wa ƴan jam'iyya wanda yake kawo nakasu da cikas a zabukan da jam'iyyar za ta shiga a nan gaba, musamman a shekara ta 2023. Gwamnan jihar Yobe Maima Labu ne shine shugaban riko na jam'iyyar ta APC, kuma ya mun karin haske dangane da muhimmancin wannan aikin da jam'iyyar ta dukufa kai.
Maganan da ya faɗa ita ce gaskiya, kuma a demokradiyance haka ya kamata ya kasance, domin su jama'a suke da katin zabe, su kuma suke zaben wanda suke so ya jagorance su. To wannan tsari ne a demokradiya, haka ya kamata ya kasance. Duk wani yanke ko koma bayan haka ba demokradiya bane dama. Manuniya ne na yadda demokradiya take, musamman ma na Afirka, kuma Afirka ma kuma na Najeriya, domin kowane tsari kullum tana tafiya tana gyaruwa. Ba yadda za a ce yadda aka soma demokradiya nan a 1998 jam'iyyu guda uku APP, AD da PDP, yau in ka duba jam'iyyu namu ke da su, to kullum ƙara wanzuwa yake, kullum kuma koya ake yi. To dukkan abin da ya faru na kuskure, to ana ɗaukar darasi daga ciki kuma a koya domin a kiyaye gaba. So dole ya zama za a ɗauki darasi da zai amfani tafiyar demokradiyya, wanda kuma dole mutane su mai da hankali saboda a kiyaye irin wannan kuskure zuwa gaba.
A waje ɗaya, kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya bayyana muhimmancin da Shugaban Buhari ya ɗora akan wannan sabunta rajista ta ƴan jam'iyya. Ko ba komi, za a tabbatar da cewa jam'iyyar ta yi amfani da ƴan jam'iyyarta gurin fitar da ƴan takarar da ake bukata, ba waɗanda za a ɗora al'umma a zo a faɗi zaɓe ba, inda yake cewa
aikin nuna ake an taɓo ayi daga sama. Wani gurin mace za a yi wannan shugaban ƙasa ne ya ce a ba shi kujera. To yin shugaban ƙasa ya ce ba zai yi ba, kuma ya ba da izinin a hana yin takara na firamare a fidda gwani ba. Wannan ai ita ce babbar wato nasara da aka samu a cikin wannan tsari. Ba zai yi ba, bai ba da umarni a yi ba. Yau mu ga wanda zai je kewa yana yawo ce a shugaban ƙasa ne ya turo ni. Muna fata kuma su ma da ƙasa da shi, gwamnoni su ma su yi haka, su tsame hannunsu a bar jama'a su zaɓi wanda ransu yake so, inda jam'iyya kawai za ta gina kenan.
To kamar da kace nan, tabbas magana wurin gwamnoni take. Shin yaya za a yi a tabbatar da cewa gwamnoni sun bi hanyar da Shugaba Buhari ya bi, domin ta nan ne kaɗai za a tabbatar da cewa ba a yi ɗauki ɗoran nan da aka saba yi ba?
To yanzu shi jiki ma magaye ne. Ai yau ina APC take a Zamfara, ba mu rasa komai ba. Ina APC take a Rivers, kusali guda biyu irin wannan abu, mun rasa komai. Saboda haka ashe idan ba tsarin naka dawo da shi na demokradiyya ba, a bar kalaka mambobi na jam'iyya a ƙasashen su fara fitar da wanda ransu yake so, kuma shugabanni da suke sama su girmama wannan mataki da na ƙasa suka ɗauka. In ba haka ba, haka za a ci gaba da yi. Ba hankali wata rana ana wannan ai takarar shugaban ƙasa ma ana iya cewa jam'iyyar ba za ta yi ba. Saboda haka gyara ya zo, jama'a su rungume shi a kyautatawa lamuran jam'iyya da demokradiyya a ƙasa.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Hukumar bada lamani ta duniya IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya ta ƙara kudaden harajin ta na VAT daga kashi 7.5 cikin 100 zuwa kashi 10 cikin 100 nan da shekara daya, sannan a ƙara shi har zuwa kashi 15 cikin 100 nan da shekaru uku masu zuwa saboda yanayi na mawuyacin hali da tattalin arzikin kasar ke ciki. Ga dai rahoton da wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim daga Abuja ta hada mana.
Wannan batu ya fito ne cikin wani rahoto da hukumar ta fitar wanda ta bayyana dalilin ta bisa ga hauhawan farashin kayayyaki da faduwar farashin mai da kuma rashin ayyukan yi a kasar hada da matsalolin shugabanci sai kuma annobar corona da ya kara dabebe lamura. Kasim Kurfi kwararre ne kan sha'anin tattalin arzikin kasa a Najeriya.
Idan ban manta ba budget din da muka shiga na wannan shekara gwamnati tana da gibin kudi na sama da trillion 5 kuma kamar yadda suka tsara nan da shekara 3 za ta ci gaba da wada nan gibin kudin. So diba da bashin da wannan gwamnati take ciki da wannan gibin da za ta kara shine take ganin lalle ne a samu wata hanyar da za a rika samun kudaden shiga na cikin gida dan su rage wannan gibin. Shine take gani inda yafi sauki a sa wannan. Wannan gaskiya ne haka amma abun lura shine kara wannan kudin kuma zai kara karo matsaci ga talaka saboda idan ka diba zaka ga kawo farashi yayi yawa ga kudin wuta ga kudin mai kuma a kara wannan to gaskiya za ya kara kawo tsanani ga talaka. So shawara dai gwamnati ta nemi wata hanya ba wannan ba.
Hukumar da ta bukaci gwamnatin Najeriya da ta gaggauta sake fasalin tafiyar da tattalin arzikin kasar ta aiwatar da sauye-sauye da za su bunkasa masu kanana da matsakaitan masana'antu da kuma samar da ayyukan yi. Lamarin da mai sharhi kan tattalin arzikin kasa har Ilau Dr. Isa Abdullahi ya yi tsokaci a kai.
Idan gwamnatin za ta yi ni abin da nake ba ta shawara shine ta yi la'akari da duk abin da zai zo kan talaka tsaye to a dauke shi ko kuma a kawo a mai gurbinsa da wani abu. Gwamnati idan za ta kara balo a tax ko za ta kara nemo kudade ta bangaren haraji akwai manyan masu kudin kasar nan da yawa fa wanda ba su shiga harajin gwamnati ko suna cikin harajin nan fa kusan ba harajin suke biya ba sai ake yi ba karban shi ake yi yanda ya kamata ba. Muna sanin yadda mutane a kasashen turai suke biyan haraji na gaske to gwamnati in za ta karba haraji ta karba a wajen waɗanda wadatattu ne masu hanshakan dukiya a cikin kasa. Ina tabbatar muku za a iya karban haraji daga wajen waɗanda ya kamata su biya harajin a Najeriya. Talaka bai bukatar ya wahala to mu dauki wayannan matakan domin haraji ba wasa bane.
Daga cikin shawarwarin da hukumar ta baiwa Najeriya dai har da ƙara harajin VAT da ake dorawa akan kayayyaki da ake sayarwa wanda ake biyan kashi 7 da rabi a yanzu zuwa kashi 10 nan da shekara mai zuwa da kuma kashi 15 nan da shekara 2025 batun da bai zo wa ƴan kasar musamman ƴan kasuwa da dadi ba.
Sunana Bashir Abdullahi dan wudul daga nan kasuwar Usai Market. To shi dai wannan al'amari sai an dade ana faɗa mana wasu abubuwa wanda suke a ce mana ko za a ƙara kuɗin mai dan aiwa talaka wani abu ba ma gani a ƙasa.
Sunana Malam Zakariya Tela kasuwar Musai Market. A gaskiyar magana idan aka ƙara haraji ko kuma aka ce a biya haraji ko a ƙasa kan talaka zai koma shine gaskiyar magana saboda misali kamar yadda man fetur aka ƙara kuɗi yanzu still kan talaka ke koma.
To ko a shekarun da ta gabata gwamnatin Najeriya ta ƙara farashin kuɗaɗen harajin ta na VAT daga kashi 5 cikin 100 zuwa kashi 7 da rabi cikin 100. Lamarin da bai yi wa dubban ƴan kasar dadi ba. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amerika daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Just
kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoton mu na musamman.
Yayin da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya yake yi wa matasan kasar Kamaru jawabi a bikin ranar matasa karo na 55 kenan wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu domin karrama su kowace ranar 11 ga watan Fabrairu na kowace shekara, sai dai jawabin na shugaban kasar na wannan shekarar ya jawo hankalin matasa ne kan yanda ake amfani da su ta shafukan sada zumunta na zamani wajen kawo sai ko ga zaman lafiya a faɗin ƙasar ta Kamaru. Kuma yace matasan suna ɗauke ne da kaso mai tsoka a wannan zamani namu. Kana ya ci gaba da cewar duk waɗansu abubuwa da ake girkirowa a wannan lokacin domin matasan ne, saboda su ne manyan gobe. Alhaji Ruwan Sharbutu ɗaya ne daga cikin manyan 'yan siyasa na jam'iyyar LDP CDM ta shugaba Biya ga abin da yake.
Eto shugaban kasa dai Paul Biya ya yi magana na dottijo, magana kuma na uban 'yan Kamaru gabaki daya, saboda ya gwadawa matasa cewa kada a rude su shiga wannan abin na resolution, ana rudin su abin da ba zai taimaka musu ba, kada kuma su yi saurin cewa sun aso su yi arziki ba ta hanya mai kyau ba. To kaga wannan magana biyu ya nuna cewa ya musu magana. Bayan haka ya gwada musu cewa an taimaki matasa wajen 5,000, an ba su kuɗi wanda suke yin proje kuma wanda zai taimaka musu. Sauran ba su sani, ana faɗa kowa zai saka sunan shi ya bada dosiyan shi takardun shi, saboda in lokaci ya za a taimaka suna gani kamar wasa. To yanzu an ba wajen 5,000 kuma sunayen su na nan duka. To kaga wanda ba su tabi ba, dole su je su bada nasu su ma su bude nasu dan kamfani, ka nuna abin da za ka iya yi a taimaka maka. An bude wannan ofis suna nan, biron din suna nan, suna jiran mu yara. To saboda haka a sojoji kuma an bude a ɗaya sojoji 10,011, an bude a ɗauki polis, an bude a ɗauki jandam, an bude a ɗauki bil, an bude a ɗauki militar, duk saboda matasa ake yin wannan. Saboda haka matasa, shugaba ya ce ku yi haƙuri, saboda ku ake aikin nan. Kai har ya taɓo ma maganan wasan bol, ya ce to gashi an yi wasan bol, kuma Kamaru ya tanadi wannan wasa da mahimmanci, aka yi wasan. To kuma gashi kowa ya gane cewa Kamaru ya gyara wasa, ya yi komai da kyau, kuma muna da abin nan teren mai masu kyau saboda matasa. Da ya ce matasa ku ne gobe, ku yi faɗan ku na gobe, saboda ku ne gobe za ku abin nan ku tare da kayan da aka yi nan duka na wasan bol, teren da komai duk ku aka yi mawa, ku rike shi kuma da kyau saboda ku yi amfani da shi.
Alhaji Ali Dana dan jami'ar adawa ne na SDR ta Nijon Burundi.
To gaskiya dai Garba, mun ji abinda shugaban kasa ya faɗa jiya. To amma a ƙarshe dai za ku duba ka gani dai babu wani abin yabo a ciki kwarai da gaske. Wato shi shugaban kasar nan wato yana nuna kaman wato a je gaba a dawo baya. To kai ne ka ce wai ka ji ta nadi cewa ba matasa a shekarar nan za ka ɗauki matasa sama da 50,000 a ɗauke su aiki. To shekarar da ya fice ma yau zuwa shekara biyu, kan ɗauki guda 3,000 kawai aka ɗauka. 3,000 ɗin ma yau shekara 10 ma baya da ya gabata, 3,000 har yanzu ba su mu biyan su ba, suna zuwa ta wahala. A ƙarshe ma aka ce waɗansu wai shekarun su ya fice. To kaga irin waɗannan abubuwan duk ba zai gyara ƙasar Kamarun nan ba. Babu wani abin da muke so a ƙasar Kamarun illa a tsayar da yakin da yake ficewa a shashin ɓangaren Ingilishi, ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi ne, da su muke so a tsayar da yaƙi. Babu wani hanyar da za a tsayar da wannan yaƙi inda ba a yi jihohi daban-daban masu zaman kansu ba, wato a yi federalism, da muke yadda muke faɗa a yi federalism. Inda ba a yi federalism ɗin ba, to babu wata ba abin da zai gyara al'amarin nan illa shugaban ƙasar nan ya tattara kawai ya tafi. Yau kawai babu wani hanya, wani shi ma ya zauna ya nuna muna ƙwazo shi, duk wani abin da yake faɗa nan ba abin zai komai ba. Kaga wai za a yi bikin ɗin ma an tsayar, an ce ba za a yi ba. Saboda gwagwarmaya, amma duk da haka ba zai hana su kashe wannan kuɗin ba a wannan shekara. Kuma wani shekaru sake kashe irin wannan kuɗin a kowane shekara, daidai Garba Allah ya gyara kawai. Amma shugaban ƙasarmu nan da ƙasarmu gaba ɗaya da shi da babu ma gudu ya zama ɗaya, wannan abin da ya saurare mishi kawai da tattara shi mu ne ya gaje tattara shi kawai waɗansu su zauna a samu a yi aiki.
Na hirda waɗansu matasa guda biyu waɗanda al'amuran ya shafe su ga abin da suka labarta mini.
Nauyi ne a kan mu na wato mu yi iya ƙoƙarinmu na ganin cewa Kamaru wato ta samu zaman lafiya kamar yadda aka santa Tumfil Azan da sauransu. A wannan ya gama to nauyi ne a kan mu matasa saboda ba abin da za a iya ginawa a ƙasa ba tare da an samu zaman lafiya ba. Zaman lafiya ita ce komai, ita ce za ta iya haifar da komai. Akwai matsala sosai saboda an kalura ya yi bayani ne akan wani yunkuri na PTS Plan Special Jo wanda aka kaddamar tun shekara ta 2017 akan zai shekara uku ne inda za samar wa matasa kimanin 1.5 million aiki da sauransu. To kaga yanzu muna shekara ta 2021 shekara kusan shi da kenan har ila yau ana kwatanta mana cewa shekaran ta 2021 ne za kai wato za cimma matasa 500,000 da aka samu musu aiki sannan kuma wanda aka ba su kuɗi domin samu wato kaddamar da wato sana'a na cin gashin kai wato suna kimanin 2,500 da sauransu. To kaga har ila yau wa ba kai wato ba soma ma kai ma wato manufan da aka sanya tun shekara 2017 ba ta wannan fanni wato duk wanda ya shi shugaban kasa da kunne na basira ya san cewa da wuya za kai ma gashi saboda shi kansa ya wa matasa ya jaddada mana cewa Kamaru tana fuskantar matsaloli ta fuskantar tattalin arziki musamman dangane da wannan cuta na coronavirus da kuma matsaloli na tsaro da sauransu saboda haka zai wuya a cimma manufa ta wannan fanni.
Eh alhamdulillah wato akan jawabin da mai kasa yi ajiya na matasa wato ya kawo ababe dewa na farko ya fara zuwa wato akan wasannin kallon da aka yi ya kare watannin akan wato kasashen kamar 16 kenan da suka
kasashen
Afrika da su 16 din suka zo suka yi wasa wato kullun ya kawo yana ma duniya ababe biyu na daya tukun ana yaki akan coronavirus ana wasanni a wajen a gugarin wasanni a kasashe a dewa waje amma ba mutane a stadium amma nan mun samu mun kawo mutane sun zo kuma an yi kuma an fita ba wanda ya kukan ya rasa lafiyansa wannan na daya ne. Na biyu kuma na farko kenan ake irin wannan wasan kullo da kasashe 16 a layi wato mun yi shi kuma ba samu matsalan security ba duk kowa ya yi koma lafiya inda ya zo alhamdulillah. Bayan wannan kuma mai kasa ya jawo hankalinmu wato akan opportunity da muke da shi a gaban mu wato na samun aiki kuma da kera aiki wato matasa ya kasance wato akwai ababin da gwamnati suke sakawa a gaban matasa don su samu aiki su fita da kansu halin da suke yau amma matsalin da yake wannan kuma ba a sanarwa wasu mutane suna kulle wato information a gaban wannan ba su sanar ma matasa ballantana matasan da suke kauyukan da suke wato da ba su cikin birnin Duwala ko Yaounde.
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal yanzu kuma ga labaran wasanni daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Wanda kasar jamhuriyar Kamaru ta karbi bakuncin kasashen nahiyar Afirka guda 16 kasar Morocco ita ce ta sake daukan kofin karo na biyu a fere yayin da ta lallasa takwarata kasar jamhuriyar Mali da ci 2-0. Zakari Sadu ya mani karin hasi kan yadda kasar ta Kamaru ta gudanar da wasan na shan.
Ito mama Awal Garba abinda zan iya cewa gami da gasar cin kofin nahiyar Afirika na matasa masu bullo a gida shan sai dai mu ce Kamaru ta yi kokari sosai na hada wannan gasar wato a farko karon farko kenan cikin tarihin wasannin kwallon kafa da ake bugawa a nahiyar Afrika da ake wasa da sabon wato tsari yanayi na cutar COVID-19 da aka fara gudanarwa a kasar Kamaru inda aka ba wa al'umma dama kashi 25 shiga filayen wasanni. To duk da cewa ne kamunita mai masaukin baki bata samu ta lashe wannan gasar ba Morocco ita ta kai labari da lashe wannan gasar da baiwa ani ta kasar Mali ce kashi ci biyu da nema wannan wasan da aka yi a Yaounde wannan wasan kuma ya dau hankulan jama'a da dama, musamman ma yadda ainihin shi alƙalin wannan wasan ya tafiyar da wasan na ƙarshe. Da kuma mama awal garba abin takaici ne a nan kasar Kamaru, a ce Kamaru mai masaukin baki ba ta lashe wannan gasar ba, duk da cewa da yawancin kasashe da suka hada wannan gasar ma ba su lashe ba. Ina garuwa ma a kuma manyan wasannin da ake yi ne ma a nan nahiyar Afrika, kasashe masu daukar karban bakuncin gasar da kyar ne suke lashe wannan kofi. To Kamaru wadda aka saka tsammani akan ta, to she zamana cewa ta bai wa mutane kunya wannan wasan, duk da cewa dai da ko wani suke tattauna su cewa Kamaru ba ta kai labari ba saboda matsalar da ake fuskanta nan gasar Kamaru na rashin hada wato wasan kwallo a nan gida. Duk da cewa da shugaban kasar Kamaru ya fito ya yi gargadi, ya ce kamata ya hanzarta cikin gaggawa a fara wasa. Yawa kuma wannan daga cikin ababen da ake gani kamar wato ita kanta Kamaru ba shi da take ba. To wannan shine kasashe kamar su Mali wacce ta fito kasa ta biyu, a gaskiya ta bai wa mutane mamaki. Ita Morocco ba abin da za yi cewa kanta domin ta zo ne a shirye, sai kuma ani gine wacce ta doke Kamaru ci biyu da nema a wasan mataki na neman mataki na uku.
Sai dai abin sani a nan kasar Kamaru ce za ta sake hada gasar zakarun nahiyar Afirka a kasarta a shekarar 2022. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, masauraro, muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka zai so magabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga kuma kaɗan daga cikin sabbin shirye-shiryen.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba, muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara?
Ba daukan bafilata ne ba komai bane, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kero shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ko wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talakar da suke ko uwu wataran sai sun zo sun sa su wuhu.
Menene wuhu?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Trump sun fara zaman kare tsohon shugaban na Amurka a shari'ar tsige shekaru na biyu. Ana sa ran za su yi muhawara akan cewa bai da hannu a mummunan farmakin da wasu masu tarzoma suka kai akan ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata. Kuma tunda ya sauka daga kan mulki, yin shari'a a kansa ya sabawa kundin tsarin mulki. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne, amma ba tare da ƴan kallo ba. A yau Juma'a, kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu ƴan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin kasar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku, muna taya iyalan gidan Baba Abbas da gidan tsoho Salga murnar ɗaurin auren ƴarsu Farida Rufai Abbas da angonta Baba Isa, wanda za a ɗaura a ranar Lahadi da safe a kofar gidan tsoho Salga da ke birnin Kumasi. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Question da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya. Ma assalamu.